من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في دعاء يمكن الهدي وندى تشد قوتاً بير a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine yammaci dai na 6 ga watan 8 din shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Muktasaru Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wannan kuma shine darasi na 3. A darasi na 1 da na 2 duka dai muqaddima ce ake ciki ta mai littafin, a inda yake bayyana mana muhimmancin tarihi a rayuwar dan adam, da kuma irin yadda Al-Qur'ani mai girma ya bada kulawarsa game da tarihin mutanen farko. Aka ya fara dan muqaddima ta taitacciya game da Annabi Adam alayhi salam a matsayinsa na uba da dukkan bani Adam, sannan kuma yazo zai ambata mana wani sashi kadan na rayuwar Annabi Ibrahim alayhi salam, ya kuma dan gutsura mana. To lallai magana akan Annabi Ibrahim za ta tsira ta zuwa ga magana akan ƴaƴansa, musamman Annabi Isma'il da kuma Annabi Ishaq, domin wanda za a yi magana a kansa cikin littafin shi ne manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka bar dangantakarsa, shi ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdulmuttalib dan Hashim dan wane dan wane har yi zuwa ga Annabi Isma'il, wanda shi Annabi Isma'il da ne ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa dukkan wannan waɗanda ake ambata din nan a yanzu kamar muqaddima ce da shin faɗa dangane da rayuwar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabar da zamu tashi yau a inda yake cewa wa fi sahihi an ibn Abbas qala lamma kana bayna Ibrahim wa bayna ahlihi ma kana kharaja bi Isma'il wa ummi Isma'il wa ma'ahu shannatun fiha ma. Ya tabbata a cikin Sahih Bukhari daga Abdullah dan Abbas, dan idan an ce fi sahihi aka yi shiru ana nufin Sahih Bukhari, dan la yutlaqu sahih illa alayhi. An ibn Abbas an karbo daga Abdullah dan Abbas kana yace lamma kana bayna Ibrahim wa bayna alihi ma kana, yayin da abin da ya kasance ya riga ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da mutanansa, abin da ya kasance na kiran da ya musu zuwa ga tauhidi, lima ya ba da ya kira mahaifinsa, ya kira abin nan, ya fara kiran mahaifinsa, ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yaguni anka shay'a, ya abati la ta'budu shaytan, ya abati kaza kaza, ya abati kaza kaza, da irin ansar da mahaifinsa ya ba, duk Qur'ani ya ba da labari. Sannan kuma ya game kira zuwa ga mutanansa gaba daya, madha ta'budun a ifkan alihatan dunallahi turidun, duk ya gama kiran su, ya gama rusa kuma kansu, su kuma ga irin abin da suka yi masa na kaza da kaza da kaza da kaza, duk bayan wannan abu ya kare na abin da ya faru tsakanin shi da mutanansa. Kharaja bi Isma'il wa ummi Isma'il, sai Annabi Ibrahim ya dauki ɗansa Isma'il tare da mahaifiyarsa, ya fita tare da su, ya fita daga garinsa, wa ma'ahu shannatun fiha ma, yana rataye da wata salka, shanna salka, fiha ma, da ruwa ciki. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها. ونروا ديكام يراتيا إما أكام أبين هوان سيتفدشي سيدان توشين أبين دا مهتر أن بإسماعيل تكيشا يباير دا داما نون انتي فتر دلوا قو مدرا دومن انتيشا حتى قدم مكة. حكا سوى كسن تيسنا تفيا حتى كجي مكة. فوضعها تحت دوحة فوق زمزم fi a'lal masjid. Lokacin da yaje Makka, a lokacin tana fili, ba kowa a wurin, ba komai, daidai da dakin Ka'aba din ginin sa ya riga ya rushe, waɗansu ma suka ce babu shi gaba daya, amma akwai alamun wajen ne kawai. Fa wada'aha tahta dawhatin, sai ya ajiye ita, yayi mata matsuguni karkashin wata katuwar bishiya. Idan an ce dawha bishiya ko wace iri ce, ta kanya ce ta kadan ya ce abin nan dalbijiya ce, duk kowace irin bishiya ana kiranta mai dauha, matukar babba ce. Sauka zamzam, wannan itaciyar lokacin tana sama da inda rijiyar zanzan ta ci kafin a riga a tono zanzan din. Fi a alal masjid, sama da masallacin Ka'aba, wato kamar gurbin masallacin nan, ita wannan bishiyar tana dan tudu da shi daga gabas maso kudu. Walaysa bi Makkah yawma idhin ahad, a wannan lokaci ba kowa a Makka. Walaysa biha ma, a wannan lokacin Makka babu ruwa. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma, annabi Ibrahim ya ajiye mata jirab, shine kamar dan buhu haka ko sanko. Jirab shine duk abinda matashi yake zuba kayan guzurin sa ciki. Kayan guzurin mutan da ko menene, dabino da ciku da sauran dan ababai da haka da sauran su. Dan haka sai ya ajiye mata jirab, wani dan karamin buhu, fihi tamrun, ga dabino a ciki. Wa siqa'an fihi ma, ya kuma ajiye mata salka ga ruwa a ciki. Da siqa bi kasr as-sin, da janna, dukkan su salka ce ta zuba ruwa wanda ake yi da fata, jemammiyar fata a daure ta yi dabaru don tara ruwa a cikin ta. Summa qafa Ibrahim muntalikan, sanan Ibrahim yayi kwana, ya juya baya, shine qafa, ma'ana adara qafahu ilayhima, ya mika masu kiyasa kenan, shine qafa, ya juya zai tafi. Muntalikan, yana mai tirata zai bar wajen. Mutum ya dauki matarsa da yaro jariri, ya kai su dajin Allah fili ba kowa, ya ajiye wani dan buhu kawai da dabino a ciki da wani yasar katin ruwa, ya juya zai tafi. Fata da ya tafi Ummu Isma'il, Ummu Isma'il sai ta bi shi. Falamma balagu kada'a, yayin da ya isa wurin da ake kira kada'a, wani wuri ne da ake kira kada'a a Makka, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga Makka ta nan ya shiga. Nadatu min wara'ihi, sai Ummu Isma'il ta kira annabi Ibrahim ta bayansa, ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihadha alwa'i, aw qala, ko kuma a riwaya yace yatalabbatu, idan anta yatalabbatu, mutumin da yake da nishi idan na kusa da mutuwa din nan saboda wahalar kishirwa, yana shaƙe makoshin sa haka kamar zai mutu. Fantalaqat, sai ta tashi bata ga ta zama ba. Karahiyata an tanzura ilayhi, dan ba ta son ta kalli danta na cikin wannan halin, har a ce ya tuka a gabanta. Fa wajadati safa aqrab jabalin ilayha, sai ta ga dutsen safa shi ne dutse mafi kusanci gare ta. Fa qamat, sai ta tashi. Wastaqbalat alwadi tanzuru, ta fuskanci filin wurin nan, ta hanga nan, ta hanga nan shi ne tanzuru. Hal tara ahadan, shin za ta gano wani ne, shin za ta hango wani mutum ne wanda zai taimake ta a halin da take ciki? Falam tara ahada, bata ga kowa ba. Fahabatat min as-safa, sai kuma ta saki tashi, ta gangaro daga kan safa. Hatta idza balagat alwadi, har ya zuwa lokacin da ta zo tsakiyar wannan fili. Rafa'at tarfa dir'iha, sai ta daga gefen zananta ko gefen rigarta. Asalin ad-dir'u a larabci sulke na yaki, amma sukan ce ad-dir'u suna nufin dogon riga da mace ke sawa, irin wanda take sauka har kasa, sai a ce mata ad-dir'u. Rafa'at tarfa dir'iha, sai ta daga gefen rigarta, saboda idan rigar tana jan kasa kaga ba za ta ji dadin sauri ba, amma in ta daga fa za ta fi damun sauri kenan bayan ta zo tsakiya. Summa sa'at sa'ayil insani al-majhud, sannan sai ta rinka sassarafa, sassarafa ta mutumin mai kokari, ko ka ce mutum mai gaggawa, ko ka ce mutum mai sauri. Hatta jawazat al-wadi, hatta ketare wannan filin a haka. Summa atatil marwa, hatta ketare wannan kwazanzaban a haka. Summa atatil marwa, sannan ta zo kan dutsen marwa. Faqamat alaiha, ta tsaya a kan dutsen marwa. Ta nazarat, ta duba. Hal tara ahadan, tana tunanin shin ta iya hango wani ne. Falam tara ahada, bata samu damar hango kowa ba. Fa fa'alat zalika sab'a marrat, ta aikata haka har sau bakwai. Qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas yace, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace fa zalika sa'yun nas bainahuma, wannan shine sa'ayi da mutane ke bainahuma, ai baina safa wal marwa, tsakanin safa da marwa. Ita ce farkon wanda ta fara yin mai sa'ayi, sai Ubangiji ta'ala ya sa mana cikin ibadar mu ta aikin hajji da umrah, mu mai sa'ayi. Ayyuhan nas, inna Allah kataba alaikumus sa'aya fas'au, haka manzon Allah ya ce, ya mutane, Allah ya wajabta muku sa'ayi, a umra ka je aikin haji ne dole sai kai sa'ayi, fas'au lalle ku yi sa'ayi, kai kawo din da tirinkai. Kuma sai aka shar'anta mana mustahabbancin sassarafa bainal milayn al-akbarain, tsakanin wannan ratar wurin da dashi ne wadi din ku zazzaban da ruwa ke bi, lokacin da ta zo wajen ba ta daga gefen rigata ba, ta wuce da gaggawa. To shine dan kaje daidai wajen so wajen sa'ayi, kuma manzon Allah ya mustahabbantar maka kai sassarafa kai ma a wajen. Amma wannan sassarafa da za a yi yanzu, wannan maza kadai ta shafa banda mata, ko a aikin haji ne ko a umara ne, wannan har wala da ake yi ta shafi maza ne kadai banda mata. Kuma a daidai ratar wajen wanda bana tsammanin girman sa, to in ma ya kai ba zai fi daga bangon nan zuwa wannan bangon ba, sauran wurin zaka tafi ne tafiya a al'adance irin yadda ka saba tafiyar ka ta yau da gobe. Amma idan ka zo daidai wajen za a ga an sa fitilo koraye a mafarar wurin da kuma ƙarshensa, duk wucewar ka in za ka safa sai ka yi wannan sassarafa in ka zo wajen, in kana kamarwa sai ka yi sassarafa in ka zo wajen, mustahabi ne. Amma idan cunkoso ya yi yawa, to ba yadda za ka yi sassarafa, ina ma ka ga fili ban dangana sassarafa, a fita lafiya ake bukata a lokacin ba. Irin a ce ranar an dawo an kwana a Muzdalifa, an zo an yi jifa, an rannan da za a yi wannan, ai rannan ba maganar sassarafa kuma, sai dai da hali saboda cikowar mutane. Thumma qalat law dhahabtu fa nazartu ba fa'ala, bayan ta je ta dawo sai ta ce ina bari dai in tafi muna wurin yaron nan in ga wani hali yake ciki, ta anis sabiyya, tana nufin jaririnta. Fa dhahabat fa nazarat fa idha huwa ala hali, sai ta je ta duba sai ta ga yana nan a halin da ta bar shi, yana cikin halin tsananin kishirwa amma kuma gashi da ya riga ya mutu ba. Ka annahu yanshagu lil mauti, kai ka ce zai numfashin karshe ne na mutuwa, shine annashgu, wato irin yunkurin numfashin nan da mutum ke yi da karfi wanda daga shikila shikenan. Falam takarra nafsuha, zuciyarta bata kwanta mata ba. Fa qalat, sai tace law dhahabtu la'alli uhissu ahada, bari dai an sace koma mai yiwa in ji duriyar wani mutum. Fa dhahabat fa sa'adat as-safa fa nazarat fa lam tuhissa ahada, ta tafi ta je ta hau kan safa ta duba bata ji duriyar kowa ba. Hatta atammat sab'a, har sai da ta yi shauɗi bakwai tsakanin kaiwa da komowa, so bakwai wanda muke yi yau a cikin aikin haji ko umara. Thumma qalat law dhahabtu fa nazartu ma fa'al, to bari je in duba an ga wani hali yaron ke ciki. Fa idha hiya bi sautin, sai kawai ta rinka jin wani irin sauti. Fa qalat, sai ta ce agis in kana indaka khair, sauti take ji bata ga mai sautin ba, ta ce kawo agaji in har akwai alkhairi tare da kai ya kai mai wannan sauti. Fa idha bi jibril, sai ga jibril alaihi salam ya zo. Kala, yace Abdullahi dan Abbas kenan, fa kana bi aqibihi ala al-ardi, sai ya buga kafarsa akan kasa. Kaga kala anan bi ma'ana fa'ala, domin al-qawli na zuwa bi ma'ana fa'ala. Fa kana bi ahli bi aqibihi ala al-ardi, sai ya buga kafarsa ko diddigensa akan kasa. Fambasaka al-ma'u, sai ruwa ya fito. Fa dhahabat ummu isma'il, tagarzaya ta tafi. Fa ja'alat tahfiru, sai ta ci gaba da tonawa, ko ruwan ya zo da yawa. Fa qala abul qasim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yarhamullahu umma isma'il, Allah ya dukan umma isma'il, law tarakat zamzam, da ta kyale zamzam da ya fara kullo wannan da kansa ba yana matsayin rijiya ba bata tona ba. Aw qala law lam taghrif min al-ma, ko kuma yace ba dan ta kamfaci ruwan da kanta ba, lakanat zamzam aynan ma'ina, da zamzam ta zama ruwa ne ido ne ga shi kawai ana ganin shi na tsurtowa kamar kan famfo, ba sai an bukaci rijiya da za a sa abin da za a tono shi ba. Amma zuwa da ta yi ta tono din nan, sai ya zama sai an ɗebo kenan. Ina ba don gumba hidda kaga amfanin karanta tattacin tarihi a waɗansu kisoshin da ba wannan ba ta aka yi, lokacin da ta dawo kafar yaron ce inda yaron ke bugawa da kafarsa duduniya sa, sai me, sai ruwan ya fito. Wannan kuma waɗansu suka ce a'a kawai ta dawo sai ta ji wato ƙarar ruwa, wai ƙarar ruwan ne zam 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 kullo kullo suke daga cikin ƙasa kenan, shi ne wannan da sauransu. wa fi hadithihi faja'alat taghrifu al-ma'a fi siqa'iha, sai yazanto tana kamfata wannan ruwa tana zubawa a cikin mai salkarta. Qala fa sharibat wa arda'at waladaha, sai ta sha kuma ta shayar da yaranta mamaye sha. Fa qala laha al-malak, sai mala'ika ce da ita, la takhafi ad-dai'a, me kike zuba ruwa a sarka, karki ji tsoron sake tozalta, ba ke ba tozalta kuma ai. La takhafi ad-dai'a, karki ji tsoron tozaltuwa. Fa inna ha huna baitan lillahi yabnihi hadha al-gulam wa abuhu, ita a nan wajen akwai daki yana nan na Allah, yanzu ba ki ganin duriyarsa ne, wannan jaririn naki shi zai gina shi da mahaifinsa. Inna allaha la yudhi'u ahla, ubangiji ba zai tozaltar da zurriyar gidan wannan yaron ba, wanda cikin zurriyar ta haddawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-bayt murtafa'an min al-ard kar-rabi'a, a wannan lokacin dakin Ka'aba ya zama kamar wani dan tudu ne da yake bamban da sauran kasa. Kar-rabi'a, kamar dan tudu shine ar-rabi'a kenan, daga ar-rabu'a ne, idza kana al-makanu murtafi'an naw, amma dan tudu haka kamar na huda wanda aka tara kasa haka. Ta'tihi siyun, galibi idan ambaliyar ruwa ko kuma wato kace korama takan zo masa, fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi, idan korama ta zo daidai wajen kamar za ta ture wannan dan tudun wanda shine alamun dakin Ka'aba, sai ruwan ya baje, wani ya bi dama wani ya bi hagu, ba za ta ture wannan alamar ba. Fa kanat kadhalika hatta marrat bihim rifqatun min durhum muqbilina min tariqi kada, فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما لأهدنا بهذا الوادي وما فيه ما سيكنا هكا تزونا قالوا أنا بايا كفيا بانوا وقنا سيكين زبا قالوا أن يدلو كتن ديكي بكاتا زي كم بتاكي سا تنا تيكي وانا حالي قزلن تهي ينزبا تاسا مروا با ما أكوجن سورم قزلين كم زي مين زي قالي ta samu tabbas kuma cewa tunda Allah ya ce a ajiye su a wajen Allah ba zai so zalta su ba, idan Allah ya so al'amari kuma sai ya sa masa sababi. Kafin dabino ya kai ga karewa, me ya faru? Fakanar ka zalika, tana nan a wannan hali yanzu ta samu ruwan sha, tunda shi kadai ne matsalarta. Hatta marrat bihim rifqatun min jurhum, sai ga waɗansu ayari na matafiya, rifqa abokanan tafiya wanda suke cikin gurbi guda, tunda galibi matafiyan da ko fatake irin na da, tunda tafiya ce ta ba mota ko jirgi irin yanzu ba, sai an haɗu gungu guda don jin tsoron mai barayi. To sai ga waɗansu gungun matafiya, min jurhum, ƴan ƙabilar jurhum, wanda sun taso daga ƙasar Yaman za su tafi ƙasar Sham fatauci, wato suna yin tafiya ta wajen wata biyu ko wata uku idan suka taso daga garinsu kafin su je ƙasar Sham. Ka iya cewa dai mafi ƙarancin lokaci da zaka ba su shine wata biyu a kan raƙumi. To kuma garin Makka ta nan take bi ta wannan wadi din suke wucewa tsakanin dutse da dutse, wannan wadi din kusur ɗakin Ka'aba nan ne wajen wucewa. To sun zo muqbilina min tariqi kada, sun biyo ta hanyar kada inda Nabi Ibrahim ya fice lokacin da zai tafi. Tara'u ta'iran a'ifan, sai suka hango wani tsuntsu wanda yake mabukacin ruwa ne, baya iya rayuwa inda ba ruwa. Faqalu, sai suka ce, inna hadha ta'ir la yaduru ala ma, wannan ruwan da kowa wannan tsuntsun da yake kai kawo anan, lalle akwai ruwa kusa da wajen nan. Kaga wannan ana sannan azan ya ringa daukan izina dan ya gane abin da zai amfane shi. Kaga masu bincike irin na da ke nan, in kaga tsuntsu ka za a wajen to akwai ruwa, dan shi baya rayuwa sai inda mai ruwa yake. Ke wannan tsuntsun yana kai kawo ne inda ruwa yake. La haduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma, mu ko mun saba da wannan wadi dan wurin wucewar mu ne shekara da shekaru, ba mu taba sanin cewa akwai ruwa anan ba. Fa arsalu jariyan, sai suka aika wani yaron jari, a cikin harshen Larabci ana daukar shi da ma'anar wakili, ana daukar shi da ma'anar wato labara ko mai maka aiki na gida ko yaron gida. Fa arsalu jariyan aw jariyani, sai suka tura bawa ɗaya ko bayi guda biyu don su je su binciko kai ko bai inda tsuntsun nan ke kai kawo ko ko hango mana ruwa a wajen. Fa izahum bilma, sai kawai tura ga ruwa. Fa raja'u fa akhbaruhum, sai suka zo suka baiwa sauran iyayen gidansu labari. Fa aqbalu, gaba ɗaya sai suka taho suka zo inda ruwan yake su duka. Wa qalu li ummi isma'il, suka ce da ummi isma'il, ata'adhanina lana an nanzila indaki, zaki babu izini biya da zango kusa da ke tun daga ruwa? Qalat na'am, tace eh, bismillah. Walakin la haqqa lakum fil ma, sai dai wannan ruwan ba hakkinku bane na wani, kun yarda ku zo ku zauna alfarma a baku ku sha ku yi wanka ku yi duk abin da za ku yi, amma ku kwana da sanin cewa albarkaci na kuka ci na wani ba na ku bane. Qalu na'am, suka ce mun yarda. Qala ibn Abbas, ibn Abbas yace qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa alfa zalika umma isma'il wa hiya tuhibbul un, sai hakan da aka yi ya kwantar da hankalin ummu Isma'il, dan dama tana neman wa zai dauke mata kewa, a ce mutum shi kadai daga ita sai jaririnta. Fa nazalu, sai suka sauka. Wa arsalu ila ahlihim fa nazalu ma'hum, suka aikawa danginsu da duk suke waɗansu rare su ma suka zo, kowa sai mai da wajen masaukinsa. Hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum, har yanzu a lokacin da waɗansu adadi na gidaje suka ginu a wannan wuri, dukkansu daga kabilar Jurhum, wanda mun ce asalinsu daga kasar Yaman ne. Wa shabbal gulamu, sai yaron ya tasa har ya zama saurayi, shi ne shabba. Idan an ce shaba kuma to ya tsufa kenan, amma shabba ya zama saurayi kenan. Wa shabbal gulamu, sai yaron ya tasa ya zama saurayi. Wa ta'allama al-arabiyyata minhum, ya koyi larabci daga wurinsu. Wa anfasahum wa ajabahum hina shabba, wa anfasahum, ya kayatar da su. Wa ajabahum, ya burge su hina shabba, lokacin da ya zama saurayi, saboda halayensu sun sha bamban da waɗanda mutanen da suka saba gani. Falamma adraka, yayin da ya balaga, zawwajuhu imra'atan minhum, sai suka aura masa mace a cikinsu. Duk wannan labari fa da ake ciki, har yanzu Annabi Ibrahim bai zo ya ga meye iyalinsa suke ciki ba. Tun yaro yana karami har ya zama saurayi, ya zama gwarzon namiji, ya yi aure shi, bai riga ya zo ya ji meye yake ciki ba tukuna. Wa matat ummu Isma'il, a wannan zama na wannan wuri mahaifiyar Annabi Isma'il ta rasu. Wa jaa Ibrahimu ba'da ma tazawwaja Isma'il, Annabi Ibrahim ya zo bayan Isma'il alayhi salam ya riga ya yi aure. Yusari utarikatahu, ya zo ya dalle ko ajiyarsa ya ga me ke faruwa a wajen. Falam yajid Isma'il, sai bai sami Annabi Isma'il ba, an dai nuna masa an ce inda Isma'il kake nema ga gidansa nan. Fa sa'ala imra'atahu anhu, sai ya tambaye matarsa ina mijin ke tafi. Fa qalat, tace kharaja yabtaghi lana, ya tafi domin ya nemo mana abinci. Thumma sa'alaha an aishihim wa hay'atihim, ya tambaye su yadda rayuwarsu take da irin halin da suke ciki na wadata ko rashin sa. Fa qalat nahnu bi shar, kai muna cikin matsalar rayuwa. Ta ga wannan matar yar garari ce kenan, ba ki boyewa. Nahnu fi dhikin wa shidda, kai muna cikin matsatsi, muna cin kwakwa. Fa shakat ilayhi, sai ta kawo Annabi Ibrahim koke-koke cewa ga halin da muke ciki, ai haka dai ake, zama hakuri kawai ake. Kala, sai Annabi Ibrahim ya ce, fa idza jaa zawjuki iqra'i alayhi salam wa quli lahu yughayyiru atabata babi, ya ce to idan mijinki ya zo ni ba zan jira ba har ya zo, zan koma. Amma idan ya zo ki ce ina gaishe shi, kuma ki ce na ce ya canja dokin kofar gidansa. An san dokin kofa shine ataba, duk wanda ya tashi a Hausa dai sosai kuma ya san dai dokin kofa. Yaran zamani ne yanzu kila ba su san dokin kofa ba, tunda ba a yi sosai gidajen zamani na suminti da idan ya zo ki ce ya canja dokin kofar gidansa. Ba dandamali ba ne ba, ba dandamali ba ne ba. Dandamali ya dan tudu ne ake a yi da bai a da ko a sa mako ba, bai kai da kali girma ba. A dokin kofa kuma daidai mashigar inda kyaure yake, haka yake dan ana yin haka dan kan ruwa ya shiga gida. Adarki to wannan Hausar wacce ce ko? Ala kulli halin da kun fahimci ko ma menene. Falamma jaa Isma'il ka'annahu anasa shay'an faqal hal ja'akum min ahad, lokacin da Annabi Isma'il ya zo kamar ya hango wani abu, lalle kila wani bako ya zo gidan nan, ko ya ga sawu, ko ya ga wani abu dai daban wata alama. Sai ce shin wani ya zo muku ne? Qalat na'am, ja'ana shaykhun, ce wanda tije ya zo mana kaza wa kaza, ga siffarsa kaza ga siffarsa kaza. Fa sa'alana anka fa akhbartu, ya tambaye ni game da kai na ba shi labari. Wa sa'alani kayfa aishuna, ya tambaye mu yaya rayuwar mu take. Fa akhbartuhu anna fi jahdin wa shidda, na ba shi labarin muna cikin halin matsatsi da kuma tsanani. Kana sai yace fa hal awsaki bi shay, ya miki wasiyar cewa ki fada mun wani abu? Qalat na'am, tace eh. Amarani an aqra alayka salam wa yaqul ghayr atabata bab, yace in ka zo in gaishe ka, kuma yace lalle in canja dokin kofar, ka canja dokin kofar gidanka. Qala zaka abi, sai ce wannan dattijan da ke gani ai mahaifina ne. Wa kada amarani an ufariqaki, ya mun umarni in sake ki. Da haka ilhaqi bi ahliki, tafi gidanku. Ai kun gane dokin kofar yanzu. Wato ga galibi ɗan yana gane maganan babansa kenan, saboda akwai tashakul da tashabu tsakanin zukata ko? Ga shi mai girma a wajensa ba, amma ya gane yarensa. Wato ya yi magana don annabawa an ba su hikima, ya yi magana ta hikima, mai hikima shi ke gane maganganun masu hikima. Ta tallaka ha, sai ya sake ta. Wa tazawwaja minhum imra'atan ukhra fa labitha anhum ibrahim ma sha Allah fa qala li ahlihi inni muttali'un tarikati, shikenan annabi isma'il sai ya aure wata matar daban sabuwa daban. Annabi ibrahim kona can garin da yake, ya sake zama gurgudan yadda zai zauna can baitul maqdis. Fa qala li ahlihi, sannan yace da iyalinsa, inni muttali'un tarikati, zan je in sake leko ajiyata in ga me take ciki. فقال لامرأته سيفجأ النبي إبراهيم يزو فقال لامرأته أين إسماعيل يزو سامونا ما شركم دبان يتكي إنا إسماعيل قال الذهب يسير تتيات في يفرطو منا أبن ذي فرطو منا قالت سيتتي ألا تنزل فتطعم وتشرب فذاك سوكبا سوكا أولم منا ka samu dan abin da zaka ci, ka samu dan abin da zaka sha, ka ga bambanci tsakanin watan da wannan. Dai ita watan ku lura da maganata, da yace ina Isma'il, da tace kharaja yamtaji lana, ya je ya nemo mana, ya je ya kawo mun, yanzu babu kenan. Kuma ya an kawo mana mu ne wanda ba ku. Amma ita wannan sai tace zahaba yasid, ya tafi dan yin farauta. Ala tanzulu fatatam wa tashrab, bazaka sauka baka dan samu kalaci da dan abin sha. Kala wa ma ta'amukum wa ma sharabukum, menene abincinku menene abin shan naku? Kala tace ta'amuna al-laham wa sharabuna al-ma, abinda muke ci a gidan shine nama, kuma abinda muke sha shine ruwa. Kala sai annabi Ibrahim ya ce Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim, ya Allah kai musu albarka cikin abincinsu da abin shan su. Kala Abdullahi da Abu Nati, faqala Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, barakatu da'awati Ibrahim fa huma la yakhlu alayhi ma ahadun bi ghayri Makkah illa lam yuwafiqahu. Wato yace wannan albarka ce ta addu'ar Annabi Ibrahim. Wadannan dangin abinci guda biyu, ba wanda zai samu kansa a halin rashi a wani wurin da ba Makkah ba, face sai ya neme su ya rasa. Ko dai ya rasa ɗaya daga cikin su, ko ya rasa ɗaya daga ciki, ya samu ɗaya bai samu ɗaya ba. Amma gashi a Makka ana cikin wannan, kuma an same su gaba ɗaya a hade. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa lam yakun lahum yawma idhin habbun, yace a daidai wannan lokaci ko da kwaya ɗaya ba su da ita. Wa law kana lahum habbun da'a lahum fihi, inda a ce suna da dangin kayan abincin da yake na kwaya ne, kamar gero ko masara ko alkama, da shi ma yayi musu addu'a ciki. Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim, to ya rayuwar ta ku take ta yau da gobe, yaya sifar rayuwar take ciki? Fa kana sai tace nahnu bi khairin wa sa'a, wallahi muna cikin alkhairi, muna cikin yalwa. Wa asnat ala Allah, ta yabo Ubangiji ta'ala bisa ga baiwa da ya musu ita da mijinta. Kana ta annabi Ibrahim ce da ita, idza ja'a zawjuki فقرئي عليه السلام ومريه يثبت أتبت بابي. إذا مجيك يا زوجي قيتش ki umarce shi cewa lallai ya rike dokin kofar gidansa, ya tabbatar da wannan dokin kofar. Falamma jaa Isma'il qala hal atakum min ahad, da annabi Isma'il ya zo ce ya wani ya zo bana nan, qalat na'am shaykhun hasanul hay'a, ce wanda tiji mai kyawun kama, mai kyawun sifa, wa asna alayhi tayyibu dattijan. Fasa'alani ank, ya zo ya tambaye ni game da kai, fa akhbartuhu, na ba shi labari. Fasa'alani kaifa aysuna, ya tambaye ni dangane da halin rayuwarmu. Fa akhbartuhu anna bi khairin, nace muna cikin alkhairi. Qala hal awsaki bi shay'in, sai ya miki wasiya da wani abu? Qalat na'am, huwa yaqra'u alayka as-salam wa ya'muruka an tusabbita 'atabata babik, yace a gaishe ka kuma yace lalle ka kula da dokin kofar gidanka. Qala zaka abi, yace ai babana ne wannan dukiyan da ke gani. Wa anti al-'ataba, yace dokin kofar da aka ce in kula da shi in rike. Amarani an umsikaki, ya umarni cewa lalle in rike ki, kar in rabu da ke, kar in sake ki. Thumma labisa anhum ma sha'a Allah fa qala li ahlihi inni muttari'un tarikati fa ja'a فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. النبي إبراهيم يقوم بيت المقدس يساكي زمات أول لوكة سند الله يقدر زي زونا سنن يساكي سيوا ديال انجدان سزنجي إليكو أجياتا سيدو. فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. سيداتي ديدي لوكة سنديزو النبي إسماعيل عليه السلام ينا yana fere abin nan, ko kace yana fike ko yana wata mashinsa kusa a karkashin wata itaciya kusa da ruwan zamzam. An gane ko, domin annabul shine mai mashi wanda yake cewa walaysa bi zirhin fayatana ni bihi walaysa bi sayfin walaysa bi nabali, annabul kenan wato mashi kenan, irin wanda ake jefawa ko domin yaki ko domin farauta. An gane ko, sai ya same shi yana gyara shi, yabri yana fike shi kenan. Idan wannan mashi ya zanto sanda ce, kamar yana gyara kotar kafin ya sa ruwan mashin. Idan wannan mashin ya zanto ruwan ne, kenan yana koda shi don ya yi kai shi, shi ne yabri din. Duk yana daukan ma'anan, domin albaryu yana daukan wannan ma'anar guda biyu. Falamma ra'ahu qama ilayhi, yayin da annabi Isma'il ya ga mahaifinsa Ibrahim ya zo, sai ya tashi ya zuwa gare shi. Fa sana'a, falamma ra'ahu qama ilayhi fa sana'a kama yasna'u alwalidu bilwaladi walwaladu bilwalid, duka su biyan sai suka yi irin yadda ta ke yi idan ya ga mahaifinsa, irin yadda uba ke yi idan ya ga ɗansa. Ma'ana shi ya tarbe shi da girmawa domin mahaifinsa ne, shi kuma ya tarbe shi da jin kai da jin tausayi da kuma bege domin ɗansa ne. Thumma qala ya Isma'il, sannan ya ce ya Isma'il, inna Allah amarani bi amrin, Allah ya mun wani umarni na musamman. Qala fasna ma amara rabbuk, ma amaraka rabbuk, annabi Isma'il ya ce to sai ka zartar da abin da Allah ya maka umarni. Qala wa tu'inuni, ce zaka taimake ni in na faɗa ma? Qala wa inuk, yace zan taimake ka. Qala fa inna Allah amarani an abni hahuna baitan, ce Allah ya mun umarni in gina masa gida a daidai, in gina masa daki daidai nan. Wa tara ila akmatin murtafa'atin, ko murtafiyatin alama haulaha, sai nuna masa wani tarin kasa wanda ya ɗanyi tudu sama da sauran wuraren da ba nan ba, ya ce a nan Allah ya ce a gina daki. Kala fa inda zalika rafa alqawa'id min albayt, a wannan lokaci sai suka fitar da foundation na gina dakin, harsashin gini kenan. Fa ja'ala Isma'ilu ya'ti bil hijara wa Ibrahimu yabni, annabi Isma'il yana ɗauko duwatsu don suna matsayin block, annabi Ibrahim kuma shine mai gina. Haka su biyun suka rinka ginawa. Wa Isma'il yunawilu li hijara, annabi Isma'il yana mikawa babansa dutse, wa huma yaqulani, su biyun lokaci guda suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Allah ka karbi wannan aiki da muke domin ka, ka karbe shi daga gare mu, lalle kai ne as-sami'u mai ji, sannan al-alim ko mata. Kaga cikin wannan akwai wato darussa masu tarin yawa, irin yadda tawakkali yake, karfin tawakkalin ummu Isma'il a ajiye ta a waje ba kowa ba mutum, amma tace in dai Allah ne ya umarce ka mu tsaya, to za mu tsaya ba komai. karshe kuma sakamakon wannan tawakkalin sai Ubangiji ta halaya mata wannan karamcin da ya mata, sakamakon ta samu ruwan zamzam. Kai kawo din da tai aka shar'anta wannan kuma cikin ibadar aikin hajji da umara ga dukkan wanda yaje sai yayi sa'i, duk wannan sakamakon tawakkalinta da bin umarnin mijinta da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ga ace idan uba ya ga da yana da mace wanda take ba mai kirki ba, zai yi umarta sa kai tsaye ya ce mai ya rabu da ita, in kuma ya ga ta gari ce kuma zai umarci shi cewa mai ya kula da ita kuma ya rike ta. Haka ake bukata kenan dan uba ya yi wa ɗansa gata, bayan ya masa gata yana yaro ya yi masa gata kuma yana babban maman duk ɗaya ne ya kula da shi, duk wannan yana nuna mana wato ainihin wannan. Ko da kuwa iya cewa waɗansu da ɗaiɗaikun matsaloli don dirasa ta sira ba za mu iya istinbata hukunce-hukunce ba irin yadda muke cikin Qur'ani ko hadisi, tunda a musamman tarihi in na wanda ya riga ya wuce ne ila sai ai wannan shar'u man qablana ne, shar'u man qablana ko ba zai zama shar'u lana ba. To wannan kuma wata matsala ce da malamai suke tattaunawa a kai, shar'u man qablana hal huwa shar'u lana, waɗansu suka ce shar'u lana, waɗansu suka ce ghairu shar'i lana, waɗansu suka ce a'a shar'u man qablana matukar an kawo shi a cikin shari'ar mu ana yaban aikin bisa ga cewa abu ne na gari, kuma ba a samu nassin da ya cikar da shi ba cikin shari'ar mu ma shar'u lana ne. Amma in an samu nassin da ya cikar da shi cikin shari'ar mu shine lokacin sai zanto wancan nasu ne wannan namu ne kullun jalna minkum shar'atan wa min haja ala kulli hal. Malaka hadha akhiru hadisi ibn Abbas, wannan shine karshen hadisin Abdullah ibn Abbas. To me faru? فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده وانتشرت ذريته في الإجاز وكفروا وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة. ما ليتي توفى سيكما كلادة عاكين كأبا يزنتو أبني لكي هنن إسماعيل عليه السلام سيوغبان سيمكة يزما أبني لكي هنن النبي إسماعيل عليه السلام ثم ذريته من بعده sannan abin ya koma hannun zuriyarsa bayan shudewarsa. An gane ko? Wantasharat zurriyatuhu fil hijaz, zuriyarsa suka yado a kasar Hijaz. Wa kasaru, kuma suka yawaita. Wa kanu ala al-islam din Ibrahim wa Isma'il, dukkan su kuma sun kasance akan addinin musulunci, wato addinin annabi Ibrahim da addinin annabi Isma'il. Qurunan kaseera, karni masu tsawo, haka suka rayu kan addinin tauhidi millata Ibrahim ke. Walam yazalu ala zalik hatta kana fi akhir ad-dunya nata'a fihim Amr ibn Luhay fabtada ash-shirka wa ghayyara din Ibrahim wa ta'ti qissatuhu insha Allah. Malaka haka zurriyar nan ta Makka suka ci gaba da zama akan tauhidi da musulunci, addinin annabi Ibrahim, addinin annabi Isma'il karni mai tsawo. Busu gushe ba kan haka har zuwa lokaci tsawoyi nisa. Na shafihim Amr ibn Luhay, sai wani mutum da ya kira Amr ibn Luhay ya taso cikinsu. Fabtada ash-shirka, shi ne mutumin da ya kago wa Larabawa shirka, Larabawan Makka. In ba haka ba sun gino akan tauhidi ne. Saboda kaga wato sun dace da wuri, na farko wuri wanda yake dama kusa da ɗakin Ka'aba. Lalle dama ya kamata farkon abin da zai tofo a wajen shi ne mai tauhidi. Shirka bakuwa ce, bakuwa daga baya ta zo ke. Dan saboda haka shi wannan Amr ibn Luhay fabtada ash-shirka, shi ya kirkiro shirka. Wa ghayyara din Ibrahim, ya canja fasali ga addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi, duk ya rikita addinin ya hargitsa shi. Kuma galibin Larabawa suka bi shi akan shirka. Wa ta'ti qissatuhu insha Allah, ita kissar shi Amr ibn Luhay za ta zo nan gaba cikin wannan littafi insha Allah, dan ku ji shi farkon wanda ya fara kirkiro wa Larabawa shirka ke. Tun zo nan an gama da labarin annabi Ibrahim, annabi Isma'il alayhi salam. Wato garin Baitul Maqdis, wato inda Sham, wato inda abin nan take yanzu, da garin Yaman sun dade suna matsayin birane tun kafin Makka ta zo a gina ta ta zama wato gari sauransu. Sannan Larabawan da suke Makka din nan asalin su ashe daga ina suka taso? Daga Yaman ne suka taso, domin kabilan Jurhum ne wanda daga Yaman suka taso suka zo nan gurin suka yi sansani. Daga ganin ruwa su suka mayar da wajen ya zama gari, a wadannan da yan kasuwa ne wucewa za su sauransu. Shikenan Allah ya kaddara suka mayar da wajen ya zama gari. Kuma duka wani tarihi da ake bawan farkon wanda ya fara ginin ɗakin Ka'aba, mu dai zai da magani a cikin wannan hadisi ingantacce. Farkon wanda ya fara ginin ɗakin Ka'aba da cikin bil adama shine wa? Annabi Ibrahim da dansa annabi Isma'il.
kuma shine abinda Qur'ani ya kawo kisar ko dake Qur'ani bai tantance cewa shine farkon mai ginawa ba, to amma dai za mu fahimci wannan gargashin wannan kissa da wannan hadisi, domin in ma akwai wani wanda ya gina dai ba mu san shi ba, kuma kafin mu tabbatar da shi dole sai mun samu mai hadisi ingantacce. In ba mu samu ruwaya ba abu ne na gaibu da ya riga ya wuce, sai mu kyalewa Allah cikin ilimin sa, amma abin da ya bayyana gare mu tafarkan nafsi annabi Ibrahim, wa yarfu Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. kuma daga nan zamu gane kuma wato ainihin a yadda mutanen Makka har yanzu yanzu suke cin albarkar addu'ar annabi Ibrahim, don ba su suke nawa abin da suke ci ba, ya ce warzuqhum min al-thamarat, amma sana da gona a Makka duke waye Makka babu gona, amma idan ka je ba wani dangin kayan marmari a duniyar nan da ake sha ko inabi ko waye wanda babu shi a Makka, ka saye ka kuma a araha sama da kasar da ake noma. Duk wannan albarka ce ta addu'ar annabi Ibrahim alayhi salam, warzuqhum min al-thamarati la'allahum yashkurun. A cikin suratul baqara, warzuq ahlahu min al-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ahalin wannan gari ka arzuta su da dukkan dangin kayan ci, amma waɗanda suka yi imani cikin su da Allah da ranar tashin kiyama, sai Allah ya ce wa man kafara, har wanda ya kafirce din shi ma za a dan bashi, wa umtihu qalilan thumma tarhu ila azabin nar wa bisal masir. Wanda ya kafirce din ba inda yana Makka zai dan samu, zan dan je da shi dadin duniya kadan, sannan karshe a tilasta shi zuwa ga shiga cikin azabar wuta, Allah ya kare. Wa ma Ishaq alayhi salam fa innahu bi Syam wa dhurriyyatuhu hum banu Isra'il war Rum, amma banu Isra'il fa abuhum Yaqub alayhi salam ibn Ishaq wa Yaqub hu Isra'il. Yace amma annabi Ishaq wanda yake shine kanin annabi Isma'il, fa innahu bi Syam, shi yana kan a Syam Baitul Maqdis inda Filistin take yanzu ake tarjima din nan da Yahudawa da Larabawa, shi a can yake zaune tare da wa mahaifinsa annabi Ibrahim. Saboda galibi annabawa galibi sun rinka yin hijira ne idan sun bar garurrukan su zuwa wato Baitul Maqdis, sanne matattarar Laraba galibin annabawa, ban ce duka ba, amma galibi da yawa daga cikin annabawa nan suka rinka yin hijira. Kuma shi yasa wurin kansa ake kiransa al-Ardul Mubaraka, an gane ku? وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. كغني saboda haka kasa ce mai albarka, wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ard al-mubaraka imma saboda dausayi dake cikin ta, ko kuma ta al-ard al-mubaraka imma saboda ta zamanto cibiya matattara ta annabawa. Annabi Ishaq ya tashi tare da ransa da mahaifinsa annabi Ibrahim a can, wa zurriyatuhu zurriyati annabi Ishaq hum banu Isra'il, sune ake kira banu Isra'il, wato kamar yadda Larabawa ake danganta zuwa ga Isma'il, shi kuma banu Isra'il ana danganta zuwa ga annabi Ishaq. War Rum, haka Rumawa ma dukkan su zurriyar gidan Ishaq ne, amma banu Isra'il fa abuhum Yaqub alayhi salam ibn Ishaq, su banu Isra'il babban kakansu shine Yaqub, wanda shi kuma Yaqub dani na annabi Ishaq, wa Yaqub huwa Isra'il, shi Yaqub shine ake kira Isra'il din. Banu Isra'il wato dukkan zurriyar da ke dangantuwa zuwa gidansa kenan. Wa amma Rum فأبوهم عيسى ابن إسحاق، أما سورو مرا بابن سسيني عيسى ابن إسحاق كما دان النبي إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما ليس هنا لقتك أن أبدا الله يكرم النبي إبراهيم دتي. Ubangiji bai turo waɗansu annabawa ba bayan shuɗewar annabi Ibrahim, face suna dangantuwa ne zuwa gidan annabi Ibrahim din. Kama kala ta'ala, kamar da Allah faɗa da kansa cikin Al-Qur'ani, wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, sai muka sanya annabta da littafi a cikin zurriyar shi annabi Ibrahim. Wa kullu al-anbiya'i war rusul min dhurriyyati Ishaq, galibin dukkanin annabawa da manzanni suna dangantuwa ne zuwa ga gidan wa Ishaq. Wa amma Isma'il, amma shi ko
wa kana man qablahu min al-anbiya kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa faddalahu Allahu ala jami' al-anbiya bi ashya' ghayr dhalik. Yace shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'athu Allahu ila al-alamin khassa, Allah ya turo shi zuwa ga al-alamin gaba daya, duk dan adam da duk aljan, dukkan dan adam din dake sararin duniya, dukkan aljanin dake sararin duniya an turo annabi Muhammad zuwa gare shi. Wa kana qablahu man qablahu min al-anbiya, alhalin waɗanda suka riga yi cikin annabawa, kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa, kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanansa kadai, imma gare shi kadai ko kabilarsa kadai. Wa faddalahu Allahu ala jami'il anbiya, Allah ya fifita annabi Muhammad akan dukkanin annabawa, bi ashiya, da al'amurra ghayra zalika, banda ba waɗannan, banda cewa shine aka turo zuwa ga duk duniya, bayan ana turo kowane annabi zuwa ga mutane gari ɗaya ko kuma kabila ɗaya ko mutanensa kadai, to shi annabi sallallahu alaihi wasallam an fifita shi da al'amurra daban-daban waɗanda shi kadai aka yawa wannan cikin annabawa. An gane ku? Wa amma qissatu Amr ibn Luhay wa tazhirihi din Ibrahim fa innahu nasha ala amrin azimin min al-ma'ruf was-sadaqa wal himsi ala umuri din. Yace in kana son qissar Amr ibn Luhay, wannan kace shine farkon wanda ya fara sunnan tashrika cikin Larabawa, da yadda ya canja addinin Annabi Ibrahim, ga yadda qissar take. Fa innahu nasha ala amrin azimin, ya tashi tun yana matashi kan al'amari mai girma, min al-ma'ruf, na hali na gari, was-sadaqa, da yawan sadaka, wal hirsu ala umuri din, da tsananin kwaɗayi bisa ga al'amura na addini. Fa habbahu an-nas hubban azima, sai mutane suka so su so mai girma, wa danu lahu li ajli zalik, suka kaunace shi saboda hakan da yake yi na son addini. Hatta mallakuhu alaihim, har suka sa shi ya zama kamar shi ne shugabansu ko sarkinsu. Wa sara malika makka, ya zanto kamar shi ne sarkin makka. Wa wilayatul bayti biyadi, ya zanto cewa wilaya ta kula da ɗakin Ka'aba ma an danka a hannunsa. Wa zannu annahu min akabir al-ulama, irin yadda suka ga yana yawan son addini sai suka ɗauka yana cikin manyan malamai. Wa fadil al-awliya, yana cikin mafifitan waliyai. Kuma innahu safara ila Sham, ana nan wata rana sai ya tafi yawo kasar Sham, yawon bude ido. Fara'ahum ya'budun al-awthan, fastahsana zalika wa zannahu hatta, da ya gana bautar gumaka a can sai abin ya burge shi yayi tsammanin gaskiya ne. Li'anna Sham mahallul rusul wal kutub, kuma abin da yasa dauka abin gaskiya ne, ya ga kasar Sham matattara ce ta annabawa, da haka sai ɗauka duk abin da ake a garin kenan da yardan annabawa ko wata koyarwa ce ta ƙasa annabawa. Falahumul fadilatu bi zalika ala ahli al-Hijaz wa ghayrihi, su kasar can suna da falala ta wannan fuska na cewa wuri ne na annabawa, wuri ne da aka saukar da littattafai, yana suna da falala a bisa ga mutanen Hijaz da sauran waɗansu wurare. Faraja ila Makka wa qadima ma'ahu bihuban wa ja'alahu fi jawfil Ka'aba, daga can ne yo oda na guntun da ake kira Hubal ya zo kuma ya kimfa cikin dakin Ka'aba. Wada'a ahla makkata ila shirki billah, yake ya mutanen Makka cewa ga abin da yaje gane ya kasar da take ta annabawa, fa jabuhu suka ansa mata. Wa ahli al-hijaz fi dinihim tabu'un li ahli Makka, dukkan mutanen da suke tsibirin Larabawa nan kuwa addinin su kawai suna bin abin da ake a Makka ne, in ana yin abu kaza to shine lafi. لأنهم ولاة البيت تعالى قصنا دفلا لن توا سوني مجبن تا نمر دايك الكعبة وأهل الحرم سوني ما أبو تاولين الفرمة فتبعهم أهل الحجاز على ذلك فولهم تقول الله ربا بسيسكم متى نمكة كان شركة ظنن أنه الحق فما نسونا أبسيني قسكيا فلم يظالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام wa ibtali ma ahadathu Amr ibn Luhay, haka sai kasance a kai har zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin annabi Ibrahim na tauhidi, dan ya rusa abinda Amr ibn Luhay din ne ya kago wa mutane na shirka.
to kaga anan gurin shine malamai suke fadakarwa cewa duk yadda ka kai ga san addini to ka rinka karatu, dan idan baka karatu sai ka dauki abin da kake zaton shine addini kuma ka rike. An fahimta ku? Sai ka dauki abin da kana zaton gaske ne sai ka rike, kuma shikenan sai ya zama mutum halaka. Kofar halaka biyu ce, imma san zuciya imma jahili. Duk san addininka matukar baka karatu, baka zuwa inda ake karatu, to akwai ruɗu cikin addininka, kuma dole za ka gurguru fahimta cikin addininka, za ka halatta ka haramta da yadda kake tsammani a zuciya ne. Kuma wata rana in ka ga wani shi ma yana addini ka inda na in ya burge ka, sai ka yi kofi ɗin abin da ka ga yana yi, ba ka san cewa shirme ba ne ba, irin yadda wannan amurin mun ya yi zo yi. Mutum ne ya tashi da san addini da himma, ga kula da ɗakin Ka'aba kazar kazar, a share masallaci, a yi wannan a yi wannan, kaga irin wannan sai ga ana abin da sauran. To shi yasa ko da wani lokaci ana son a tako da ibada da me da ilimi, lallai kuskure ne mutum kai ta ilimi, kai ta ilimi baka ibada. To amma kuma kuskure ne kuma kai ta yin ibada da zaka gina kan jahilci ba tare da kana da sani ba, dan dole sai mutum ya fada cikin halaka. Ka buga san addinin ba mai dubin da aka zo masa. An gane ku? Wa kanat al-jahiliyyatu ala zalik wa fihim baqaya min din ibrahim lam yatrukuhu kulluhu wa aydan yadhunnuna anna ma hum alayhi wa anna ma ahdathahu amr bid'atun hasana la tughayyiru din ibrahim wa kanat talbiyatu nizar لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. متى نجهل يا هكذا وكفنتيس sai ga addinin da Amr ibn al-Haytham ne ya kawo din Laraba na yi kowa ya sai wa fihim baqaya min din Ibrahim, amma a cikin Larabawan akwai ɗan ragowar kaɗan na abubuwan da suke yi wanda na addinin Annabi Ibrahim ne, lan yutruku kullu wa sikali addinin Annabi Ibrahim din gaba ɗaya ba, sun garwaya ne da wannan abin da ya zo musu sabon. An gane ku? Dan shi yasa zaka ji cewa a cikin abubuwan su suna yadda cewa lallai akwai Allah, wa lan sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah, zaka da zamu suna da cewa akwai Allah shike kaza shike kaza shike kaza, amma wannan abin kuma an zo an shigo musu shi daga baya kenan. Wa ibn yuzunnuna annama hum alai suna zaton wannan abin da suke kai, wa annama ahdathahu amr da abin da annabi din ya kago bid'atun hasana, duk da kai kawai haka amma bid'a ce mai kyau, a ji a ci gaba da shi. Na to gayyur dinin Ibrahim kwata kwata ba za ta canja fasali ga addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi ba, za ta cutar sa. Wa kanat tilbiyatu rizar, wani shahararren mutum wurin su da ake kira Nizar ya kasance yadda yake talbiyarsa idan ya zo ɗakin Ka'aba, labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak, mun ansa naka ko ansa harka ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya da shi ma naka ne, tamliku huwa ma malak, kai kake mallakar sa duk abin da ya mallaka. To tun da dai kana mallakar sa ya za a iya zama abokin tarayyarka? Baga wani mutum kada wala wai sun yadda duk kuma kan mallakar Allah ne, amma kuma abokanan tarayya ne gare shi kuma sa'ili guda. Fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya, daraba lakum mathalan min anfusikum, Allah yana buka muku misali da za ku fahimta daga karan kawunan, hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum, shin a cikin abin da kuka mallaka na koyangi da bayi, shin a cikin su kuna da waɗanda suke yin tarayya da ku fi mara zakanakun cikin abin da kuka mallaka? Misali kai ne kake da bawa, sai wani shiga a kasuwa yana yin bauta karkashinka, kana da gida, kana da motoci, kana da shanu, kana da awaki, kana da dukkan kadara da kuɗi, bawan nan naka da yake gidanka sai ka ji yaje yana ba da labari, ai gidan ma rabi na wani rabi na ubangidana ne, matan ma rabi na wani rabi na ke, ma'ana ni abokin tarayyarsa ne wajen mallakar mai gida, ma'ana da yawan dukiyar da kuwa gani ina da shaya a ciki, shi ma yana da shaya, za ka ji daɗi? To shi ne sai Allah ke buga muku misali, halakum mimma malakat aymanukum, shin a cikin abin da damun ku ya mallaka na bayi, shin kuna da min shuraka'a waɗanda suke tarayya da ku fi ma razaqnakum, cikin abin da muka rasa ku da shi dukiya, ku ce yadda kuke mallaka su ma suna mallaka?
ko kuma dukkan su kun mayar da su suna abin mallaka ne cikin jerin kabararsu, bayi cikin jerin dukiya su suke ko ba su cikin jerin dukiya. In aka ce da su sun zama suna tarayya da kai wajen mallakar dukiya, za ka ji daɗi? To dan me kuka sanya wa Allah cewa waɗannan su ma abokan tarayya ne nashi? Fa antum fihi sawa, kun yadda ake ku da su kun zama daidai wa daida? Takafunahum kakifatikum anfusakum, kuna jin tsoron ku kwaɓe su in sun taɓa dukiyar kamar yadda kuke jin tsoron ku ce ku kwaɓi kawunanku. Kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun, kamar haka ne muke rarrabe ayoyi inda Allah ta'ala ga mutanen da suke hankaltar abin da ake karanta mu. Wato da a taƙaice, kun ga yadda ayoyin alƙur'ani suke buga misali don jan hankalin mutane su bar shirka kenan. Mana yace wa min aqdami asmanihim mana wa kana mansuban ala sahil al-bahr bi qudayl tu'azzimuhu al-arab kulluha lakin al-aws والخضرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما ليتينا لكتكين دوما كانت تنباشا ما في أدئي والدوما كاتكين لا رباوة قنكين داكي كلا منا مناتكين ومنات الثلاثة الأخرى وكان منصوبا على ساحل البحر gunki ne da aka ji aka kafa shi dab da gabar teku bi Qudayl, a wurin da ake kira Qudayl. To azzimu al-arabu kulluha, dukkanin larabawa suna girmama shi. Lakin al-aws wal khazraj kanu ashadda ta'ziman lahu, sai dai kabilar aws da khazraj, kabilan nan larabawa guda biyu da ke Madina, su ne suka fi tsananin girmamawa ga shi wannan gunki min gairihi sama da waninsu. Wa bi sababi zalika anzalallahu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw itamara fala gunaha alaihi an yatawaf bihi. Saboda haka ne aka saukar da wannan aya ta inna safa wal marwata min sha'airillah. Abin nan da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa cewa sanadiyar wannan gunkin ne na mana ta aka saukar da wannan aya, ba shi ne galibin abin da masu tafsiri suka faɗa ba. Galibin abin da masu tafsiri suka faɗa, suka ce dalilin saukar wannan aya shi ne akan dutsen Safa da Marwa akwai gumaka guda biyu, kan Safa akwai gunkin da ake kira Isaf da dutsen Marwa, kai kawo din da ake tsakanin su yana daga cikin alamomin addinin Allah. Dan haka fa man hajja al-baita wa itamara, wanda ya ziyarci dakin Allah dan aikin haji ko je umara, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, babu laifi akan shi dan yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa. Kar ya ji wani kunci ya dauka wai yayi kamanceceniya da abin da Laraba ke a lokacin jahiliya. Sa'ayin da kai ko da suna sa'ayi suka yi sai dai suna su akwai gunki, ko kuma yanzu naka babu gunki, dan haka karka ji taharuzi. Fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Wannan dai galibi shine abin da yafi tahara, abin da wato ainihin Larabawa suka rinka yi, abin da aka saukar da ayar domin su kinan kai, wanda malaman tafsiri suka faɗa. Thumma ittakhadha Allah Allat, sun rike gunki kuma da ake kira da suna Allat ta Ta'if a garin Ta'if tsakanin shi da Makka kilomita 200 da wani abu. Wa qila inna aslahu rajulun salihun kana yalutti sawika lil hajj famata fa'akatu ala qabrihi. Asalin lafazin Lat malamai sun yi sabani daga ina ya samo asali, wadan suka ce su Larabawa da sun yadda akwai Allahu, yayin da suka yi gunki a ƙasa sai suka yi tsago sunan Allah tattare da shi, amma sai suka mayar da shi mu'annas Allatu, sai zanto ta'anisi na name na Allahu, kaga munin da zai gine ga gunki. Kun gane da kyau? Haka waɗansu malamai suka fassara, waɗansu malamai suka ce a lafazin Allat kamar yadda ya faɗa anan ne, asalinsa akwai wani mutum salihin bawa kana yalutu sawika lil hajj, ya kasance yana garwaya wa mutane. Asawik shine garin alkama, idan aka gama aka dama shi da ruwa haka kamar a yi farau farau a sanya sukari, yana bayarwa ga alhazai da suka zo ziyara ɗakin Ka'aba, hidimarsa kenan shi a lokacin jahiliya. Lokacin da ya mutu sai Larabawa suka ga babban girmamawa da za su yi, su yi mutum mutumin shi, su sanya masa suna Allatu don tunawa da shi, kuma a ringa bauta masa. Kun fahimta da kyau? Sai ya kasance an yi gunki mai wannan suna. Famata, wannan mutum ya mutu, fa aka fi ala kabarhi, Larabawa suka zo suka nazarci kabarinsa suna masa bauta kenan. Sun mattakazu al-Uzza bi wadi Nakhla bayna Makka wa Ta'if, sannan kuma Larabawa suka sake samun wani gunkin na gabar mai suna al-Uzza. Shi ma wadansu malamai suka ce asalinsa ta'anis ne na lafazin al-aziz al-aziz tunda sunan daga cikin sunayen Allah sai suka kago sunan gunkin su ta mace
alhamdulillah Sheikh Ja'far Mahmud Adam daban ta kenan tare da مختصر السيرة النبوية مختصر سيرة النبوية وانضع جباتر مسألة المنتدى الله يساك هذا الخير الله مدى تسوية سنية لا دونهن الأيكي أشيك الميزان أيوكا كان الخير وزماعة دكيلية لا ربو أشيك الميزان كفت
نعم wata manufa ta sa yake so ya soja ko dan sanda in dai mutum zai tafi aikin soja ko zai tafi aikin dan sanda dan ya je ya tsaya a wajen ya tsare addinin sa anan ko da mahaifa ba sai da ba zai tafi musamman a yadda muke cikin yanzu illa iyaka kai ka gaskata niyyar ka tsakaninka da ubangiji cewa dan wannan manufa ce amma kawai dan mutum ya shiga soja tunda an yi juyin mulkin sojoji sune masu kudi mutum ya tafi wannan shi ma ya san shirme din ko dan wani wata manufa ta duniya ba yadda za a yi a nan gurin ya ce zai kauce ma iyayensa sai iyayensa ba su gane ba a nan fahimta ya kamata ya fahimtar da su ga manufar da ta sa ki so ita wato kaga yanzu galibi da aka je mulki samarin ma sun dena zuwa aikin sojan sun ce ai yanzu babu ci tunda ba gwamnatin soja yake ba kuma ya kamata a ce duk mu shiga tsakani da Allah idan ba mu shiga ba fa ba yanda za a yi shari'an nan ta sami kariya dole sai mun shiga aikin soja dole sai mun shiga abubuwa irin waɗannan wanda za mu kare addinin mu kare abin nan dinmu kuma kafin mu shiga ya zanto mun zama mun san da wata manufa muka shiga ko mun yi wa kanmu shimfiɗa ta ilimin da ake bukata na matakin farko ma da za a sa da zai sa a karbe ka kwanan nan wani amini na babban jami'in yan sanda ne yake bani bayanin an zo ɗaukar yan sanda akwai jarrabawa da aka tsara za a ɗauki manyan hafsoshi 'yan sanda da menene sauransu ya ce idan mutum 100 suka zo daga Kano ko daga Katsina ko daga Yobe ko daga Borno ya ce to wallahi idan dai za ka yi musu jarrabawa da ke za ka ɗauki 10 ya ce amma arnan nan sai ka ga sun zo kuma duk idan ka musu jarrabawa kuma sun ci ya ce duk yadda zai yi taimakawa 'ya'yan musulmi ya yi iyakacin yadda zai yi ya ce amma sai ka samu cewa daidai da wani yadda zai rubuta sunansu da garinsu ya yi bayanin kansa kawai a cikin sutura uku hudu ko biyar ya kasa yi irin yadda ilimi ya faɗi kenan irin yadda ko muke sakaci da ilimi kenan kuma na san shi tunda muna tare akan harkokin addini yau sama da shekara 10 ba zai taɓa musu ƙarya ba mutum ne mai addini matuƙar ƙwarai da gaske su ce duk yadda kai ka taimaka sai ka zo wani dai ba yadda za a yi ka taimaka masa dole ka kyale dan baya da fahimta baya da kaza baya da kaza baya da kaza baya da kaza babu yadda ka iya yace abin ta kai din ke yace kuma yawanci inda ake korar mutanen mu ma da ana san abin nan su je ka dawo da wannan ake korar mutanen mu kafin shi ba wuce shi je ka dawo karfe 8 gobe inda ka ga dawo to maula ce ka je ko kuma baki ne zai karba amma in dai wani aiki ne ko wani abin nan je ka dawo je ka sai jibi ka dawo je ka sai gata ka dawo to zai tura a tarbe ka dalla an fasa sai to da ko je ka dawo ake korar mutanen mu duk suna wannan makirci yanzu wajen su ga sun hana mu shiga aikin soja sun hana mu shiga aikin dan sanda saboda mu muna da bakar zuciya kai ne ka zo kake neman abu baka da shi amma kuma za ka yi zuciya ka zo wurin mutum fa kamar kai masa sarauta kai kake nema amma kuma kana masa iko ina jin ka a nan ya saba ma mahaifiyarsa mutum ne zai aure sai na haife sa tana ba ta son ya aure wannan matar shi kuma duk daga baya ya kafa ya je ya aure wannan bayan mahaifiyarsa ta rasu duk da haka ya saba mata ba ta ce mata so ba ita mahaifiya ko mahaifi in kana in suka ce ba za ka yi ba in dai wannan fagen ne ba na son ka aure wanci to dole ka hakura kana tare da ita kuma sake ta kuma dole ka sake ta ba ga hadisin Abdullahi dan Umar ba mahaifinsa ya ce ya saki matarsa ya ce kai baba ina son ta fa sai ka sake ta na ce sai shiru sai ya je wajen manzara ta sun ya ce gashi baba na ce ya saki mata ta ce afi abak kudi ya ga babanka kwanan da za ku yi dai ku je ku yi wallahi wannan hadisin yana nan banda shi ma akwai na Abu Darda hadisai guda biyu ne kuma duk sun inganta wallahi na nan cikin riyadu salihin duk sun inganta. Wa alaikum salam. Idan an ganka da gemu an je daukan dan sanda sai a ce zaka hana ruwa gudu, da haka ba za a ba za a abin nan dinka ba. Ai idan zaka je sai ka gyara fuska. Ha abinda idan an dauke ka magaba dai zaka aske, ko ba haka bane ba? A dokar da ake da ita a kasar ma wanda muke fatan inda a ce muna da wato matsalar mu shine rashin kishi, rashin fahimtar addini. In ba da haka ba ai za a iya kawo gyara tuntuni. Duk abin da kaga yana lalacewa muna cizon yatsa, wallahi musulmi sun samu damar da za su iya kawo gyara, kuma har yanzu akwai damar in za a yi amfani da ita. Amma yanzu dai ba Amerika ake koyi ba, ita ce ake koyi a demokradiyyance. Yanzu Bill Clinton ya yarda dukkan wani soja da zai bar gemu ya bari, cikin sojoji, cikin 'yan sanda, duk wanda zai bar gemu ya bari a Amerika yanzu haka ne. Wace a je a kofo dokar arna, kuma sai a zo a saba mata. An rabu da dokar Allah kuma dama tuntuni, to wa aka bi ma kenan, an rasa ma wa aka bi. Ina jin cikin wanda suka fi kowa gemu a duniya akwai Fidel Castro, dan kwaminisanti ne. Wa alaikum salam. Ya shi halatta mutum ne me? Ya bi dan bida a sallah. Yanzu kai wanda ai mun sha faɗa. Tsakaninka da Allah wannan mun sha faɗa. In baka ansa, malamai sun yi maganganu guda biyu, waɗansu sun ce za ka bi shi, waɗansu sun ce ba za ka bi shi ba. Alaikum salam. Daga kai za mu yi kiran sallar kuna. Ina jin ka faɗa. Kaga wai na cewa yanzu mutum ko da yarinya da zai aula tana da ibada, tana bin Allah, kuma dai mahaifiyarsa ta ki zai baki alita. Ni na san cewa idan mutum yana son mace fa sai ya mai da ita waliya cikin dare, wallahi dare ɗaya wallahi. Kaga mun zauna tare da yan uwa ahlus sunna irin masu ana zafi sosai sosai sosai, zafi irin wancan wanda yake tambaya na ba za a bi sallah ba, ba za a ci yanka ba, ba za a yi wane ne ba. Ana cikin zafi na ayyaya, amma da mutum ya hararo wata ƴa a wani gida sai ce wai iyayenta ƴan ɗarika ne, amma shi ahlus sunna ne yana so ya aure ta don ya musulunta da ita. Kaga duk ana yin wannan dabarun. Ke wallahi tana da aƙida, ya kanka san tana da aƙida. Ita mutum mai hankali ma ya aka gane cikakkiyar aƙida garau, miji zai iya juya ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. To a wallahi dan saboda tana da aƙida, nike san aure ta, don saboda ce ta aƙida ta gidan su ɗan gida ne. Nan duk dabaru ne. Kawai dai ƙarshen zance shine kana son ta kawai ta yi ma. Amma ba magana wani aƙida ba. Ba da kai ba nike. Da ga gayi kasa kasa. To sai mu dakata a kira sallah. Sannan sai mu abin da ya shafi tuzulihi ɗazu da muka faɗa, na manta ne na ce Allahu akbar da uku ne, 34 ne na cikon ƙarshe. Amma subhanallahi da alhamdulillah da 33, Allahu akbar 34. Wannan mai tambaya ta rubuce yana cewa shin waye Usama bin Laden? Ko menene ya raba shi da ƙasarsa ta haihuwa, wato ita Saudiya? Shin dalili na siyasa ko na addini? Wato Usama bin Laden dai mutane duk yana da farin jini, za ka ga irin 'yan tukin motar nan suna ta lika hotonsa. Ko da yake kuma gararin shi ne ba a san ma kowaye ba, haka za a lika hotonsa irin yadda ake lika hoton tazarfe bayan mai tazarfe din ya mutu. A wani lokacin wani abu akwai hauka-hauka ce, ba haka ba? Tazarfe kai ka ce ya zarce, kuma ka san ya mutu ba? Haka akwai rashin lafiya a cikin wannan. Sai dai in kana juya Hausar ka ce ta zarce, to wannan kuma labari ne ka bayar kenan. Shi Usama bin Laden dan kasar Saudiya ne kamar yadda kuke, mahaifinsa ba babban attajiri ne, ba shi kaɗai bane, wani wajen mahaifinsa suna da yawa, suna da kamfanoni shi da danginsa wanda suka gada tun daga wajen mahaifinsa. abinda ya raba shi da kasar Saudiya dalilin nan siyasa ba da addini ba. Me siyasar ya tafi ya ji ya taimakawa jihadi a Afghanistan, kuma yana adawa da Amerika, kuma yana adawa da dukkan wani kawance da ke tsakanin Saudiya da Amerika. A takaice wannan shine kawai laifinsa a wurin kasar Saudiya. Ina fatan kun fahimta. Adawa yake da Amerika, yana adawa kuma da dukkan wani kawance da gwamnatin Saudiya take yi da Amerika din. Bai da goyen bayan sojojin kawance da Saudiya ta gayyato da kasashen waje don su taya ta fada tsakanin su da Iraki ko dan aceki Kuwait yayin da Saddam Hussein ya mamaye ta. Bai da wannan ra'ayin. Ina fata mun fahimta. To wannan shine saboda haka ita Saudiya a matsayin ta na kasa tsaibiya mai raunin gaske ta fuskar alakar ta da kasashen waje, sai ya kasance kawai tana bin abin don saboda Amerika ta riga ta sa Osama bin Laden cikin 'yan ta'adda a duniya, ana neman shi ko ta halin kaka a kashe. Amma tsakani da Allah, mutum ne musulmi cikin duk abin da muka sani na shi, dan tagariya ko mai bin tafarkin sunna ko mujahidi, da dukiyarsa da komai ya riga ya danka ta ne wajen gudanar da abin da ya shafi jihadin Afghanistan har zuwa lokacin da aka ci nasarar tabbatar da gwamnatin musulunci din, da kuma irin hayaniyar da ta faru a baya, kuma ya samu Taliban ya ga cewa su ne za su iya warware matsalolin, kuma ya mara musu baya, kuma har yanzu yana tare da su. Ko ba irin ƴan asiri wanda Amerika ba ta yi amfani da su ba don a gano inda Osama bin Laden yake, ko dai a kama shi da ransa a kai mata ko kuma a kashe, amma zuwa yanzu ba su ci nasara ba. Yana da tsaro, yana da sojoji, yana da goyon baya daga gwamnatin abin nan Taliban ta Afghanistan. Kuma kun ga yadda Amerika ta samu su takunkumin kare tattalin arziki, ga mutum nan da ko arzikin ma babu, ya ce kuma a samu su takunkumi, wai dole sai sun bayar da Usama, su ko ba su yadda su bayar da shi ba, ba su yi butulci ba. Saboda haka Usama bin Laden babban mujahidi ne, ba malami ba ne, ba ɗan kasuwa ne, amma ya riga ba da rayuwarsa don Allah. Kuma a yanzu haka kan yi sauka Saudiya, gwamnati ba za ta kyale shi ba. Ai ba ma Saudiya ba, bana jin akwai wata ƙasa da zai sauka daga cikin ƙasashen musulmai da ba Afghanistan ko Pakistan ba, inda ba a kama shi ba. Saboda duk galibi gwamnatocin ƙasashen musulmai, imma dai wanda suke goyon bayan Faransa ne, ko wanda suke goyon bayan Amerika, imma dai suna binta don yadda da ita ko kuma don tsoronta. Domin duk ƙasar da ya je ya sauka a cikinta, matuƙar ba ta kama shi ta danka wurin Amerika ba, za a sanya wannan ƙasar cikin ƙasashen 'yan ta'adda a duniya, kuma a ce ita ma za a sa mata takunkumin kare tattalin arziki. Don haka ƙasar ma ba za ta yadda ya shiga ba. Kamar yanzu yadda 'yan Chechnya suke ne, ba wata ƙasa da zai ta iya karɓan bakuncinsu a duniya. Ba kawai ƙasashen ƙarni ake magana ba, na musulmin. Saboda duk wata ƙasa da ta karɓe su za a kirga ta a matsayin 'yan ta'adda, tana goyon bayan 'yan ta'adda. Saboda raunin musulmi kawai. Yadda Allah ya bai wa musulmi arziki inda za su yi amfani da shi, ya ba su dama da za su yi amfani da su, abu ne mai sauƙi su samu mu samu a 'yan uwan musulmi 'yanci a yankuna daban-daban a duniya. Yanzu ga gwamnatin India, tun yanzu take kashe musulmai a Kashmir. Wani ma bai san meye adadin musulmi a wannan yankin ba, yaya tarihin ƙasar yake da sauransu. Sun zurutun 'yan uwanka ne musulmi. India take karkashe su, take cin mutuncinsu, yau sama da shekaru 50. Majalisar Ɗinkin Duniya a duk kudurce-kudurcenta ta yadda a bai wannan mutanen 'yancin kansu, amma India ta ƙi yadda. Ta yadda a ba su dama ko dai su haɗe da Pakistan ko su haɗa ƙasar ko su kafa ƙasa ta su, amma India ta ƙi yarda, kuma ba a matsanta mata ba, tunda kafira ce ko musulmi ake yawa wannan. Amma abin mamaki, kamfanonin India gaba ɗaya dukkan production ɗinsu 80 cikin 100 ana consuming ɗinsa ne a ƙasashen Larabawa, musamman ƙasashen yankin Gulf guda 6 ɗin nan. Saudiya da Kuwait da Oman da United Arab da gatanan da suna Bahrain da Qatar, ƙasashe 6 ɗin nan yankin Gulf. A nan ake cinye dukkan abin da aka sana'anta a India, wanda a yau waɗannan ƙasashen suka ce dukkan wani abin da India take sana'antawa sun daina siya, sai ta baiwa 'yan Kashmir 'yancin kai, suna da damar yin wannan. Dan za su iya karye India sati ɗaya kawai. Za a yi hasaran ba wai miliyoyi ba, ƙarshenta sai an kusa kai biliyan na dollars da India za ta yi hasara a ƙasashen Gulf kaɗai, banda sauran ƙasashen musulmai. Kuma ko da mu nan gurin ababen da muke sanyawa na India nawa-nawa ne, suna nan da yawa, amma ba musamman muna da yancin mu kaura cewa wannan kamfanonin ba, saboda matakin wayewar kai da matakin ilimi da matakin sanin ya kamata dubbo da saura da yawa. Muna zangon baya, mun zama kular baya. Da haka yanzu Osama bin Laden yana da kyau mutum ya rinka sa cikin addu'a duk lokacin da ya sallah, dan ba karamin jari bane ga al'umma. Na'am. Abinda wannan dan uwa yake tambaya aya ce cikin suratul Saad wadda take magana dangane da Annabi Dawud alaihi salam. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwara al-mihrab? Nan ne farkon kissa. Idh dakhalu ala Dawud fa faza minhum qalu la takhaf khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tusrif wahdina ila sawa'is sirat in hadha akhi lahu 99 na'ja وليا نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نن يدك عندك يسر عند آيوين سكينونا و الله مدعوك جنسلك يا جربي النبو داود عليه السلام النبو داود هنا زونتك مصلاة هنا إبادة سيكوي قاوات نسا أبو كنان هشوما سنصلك كتنغا سنشبو musu biyo ta kofa ba don yake iz tasawwarul mihrab ganin cewa sun tsallako katanga sun shigo kaga dole ya rikice iz dakhalu ala daud fa faza minhum sai dandanan ya rikice ya dimoce ya katu kai na suka shigo ga guri a rindife ga masu gadi a waje kai na har suka samu suka shigo cikin masallaci sai suka ce da shi la ta khaf khasmani baga baduna ala ba'd karka tsorata mu dana abokan husuma ne sakin mu ya zalunci saki dan haka kai mana hukunci tsakaninka da Allah hukunci na gaskiya hukunci na adalci fahkum bainana bil haqq wa la tusfit kada ka karkata zuwa ga wani ka zalunci wani wa hadina ila sawa'is sirat ka shirye da mu zuwa ga tsakiyar hanya yanzu riga sun fadi dalilin zuwa sai kara mai shigar da kada zai shigar yace inna hadha akhi wanda kake gani dan uwana ne lahu 99 na'ja yana da tinkiya 99 gari ba daya waliya na'jatun wahida ni kuma yana da guda daya fa qala akfilniha sai yace da ni ba ni wannan taka guda dayan mana in tika su zama 100 kai ka zauna haka wa azzani fil khitab kuma ya matsanta mun kwarin yarin jaye ne wajen surutu da yawan magana sai ya karbuta waɗai ya tuka sun zama 100 ne in zauna a haka ka fahimta to anan ne kisar da ka kawo cikin tambayar ka take zuwa su masu kisar abinda suke cewa akwai wani mutum cikin komandojin yakin Annabi Dawud mai suna Uriya yana da mace kyakkyawa mai kyau wata rana Annabi Dawud ya hau kan bene ko ya hau kan bishiya ko ya hau kan gininsa sai ya hango matar wannan mutumin a gidansa da gashi lullub bayanta sai ya yi sha'awarta a daidai wannan lokaci shi Annabi Dawud din yana da mata 99 gari ba ɗaya ya zai iya samu wannan matar gashi kuma tana karkashin wani sai ya rasa yadda zai iya same ta sai ya yi dabara sai ya shirya tawagar yaki sai ya sanya Uriya ya zanto shi ne shugaban yakin hikimarsa shugaba a wajen yaki baya gudu kuma lalle wannan yakin akwai alamar za a ci nasara a kansu kaga idan an kashe shi a wajen yakin shi sai a aure ta to wannan abin da yayi shine sai Allah ya turo mala'iku dan su zo su nuna masa yadda abin yake wannan dan uwana ne yana da kinkiya 99 ne ina da guda daya kuma ya matsa mun tana baki guda daya ana fadin haka sai Annabi Dawud ya ce laqad zalamaka hakika ya zalunce ka bi su'alina na'ajatuka ila ni'aji da yaro kika ba shi tinkiya ɗaya ya haɗa da nashi tumakin 99 wa inna katiran min al-khulafa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd da yawa daga cikin abokan hulɗa sashin suna zaluntar sashi illa allazina amanu wa amilus salihat sai wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari wa qalilun ma hum su kansu yan kadan ne wannan gurin ne bayan ya gama wannan wazin na Dawudu annama fatannahu sai annabi Dawud ya samu tabbas cewa mun jarrabe a ce wannan darasi ne mala'iku suke ba shi cewa abinda kai na san matar sai daga cikin sojojinka har ka tura shi yaki a kashe danka aure ta wannan bai daidai ba wani nau'i na zalunci bai gane mun jarrabe shi fastar fara rabba sai ne mu gafara ubangijin sa wa karrara ki an ya fadi yana mai ruku'i wa anaba ya koma zuwa ga Allah dan Allah ce fa gafarna lahu zalika sai muka yafe mata wa inna lahu indana la zulfa wa husn ma'ab lalle yana da kusanci a wurin mu da kikkiawan makoma to har zuwa karshe to yadda suke fasara ayar kenan duk wannan fasara da nayi ta wadancan masu wannan kisar ce amma gaskiyar al'amari wannan kisar ƙarya ce isra'iliya ne ba ta da asali gama garin mutum ma ba annabi ba ko limamin garin ku aka ce yayi wannan ina ka dinna bihi sallah dan ya riga ya rushe adalcin sa ya gama tar wani ya sha'awa ta tura shi dan a kashe shi a aure ta a ce annabi yayi haka to an ci mutuncin annabi wannan ke nuna alakar yahudu da annabawa alaka ce ta jafa'i dan su suka kitsa wannan kissa dan su nuna nawa annabin Allah annabi Dawud ka bai da kyau yaya gaskiyar labarin take yaya gaskiyar fasarar take gaskiyar labari babu waɗansu mutane da suke babu wani kai cewa annabi Dawud yana da wani komanda mai suna Uriya ne in yi al'umma ta sai wannan duk babu wannan amma menene abinda annabi Dawud ya wanda Allah ya fadakar da shi a ciki mutane ne guda biyu suka zo suka shigo maka kaga baka san kowa daga cikin su abinda ke nuna annabi Dawud bai san su ba da suka shigo ma tsorata yi in ya san su zai tsorata sai ya gabatar da kara ga ka'idar alƙalanci idan wannan ya zo ya ce wane ya ɗauke min mota ta yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ga wannan nan kuma a zaune na ji alƙali me ya kamata yi sai tambewa ne gaskiya ne haka ne ko ba haka bane amma idan alƙali wane ya ɗauke mota ta yayi kaza yayi kaza sai ce gaskiya ne kan ya zalunci ka bi kyauta ba kai ba shi motar sa alƙali yayi daidai to abin da ya faru kenan abin da aka zargi annabi Dawud akan sa nan wanda ubangiji ya zarge shi akai yaya daga jin sati ɗaya sai yanke hukunci mutum ne zo ce inna haza akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatan wahida fa qala akshilniha wa azni fil khitab abin da yake mata annabi Dawud yayi sai yace to kai haka ne kafin yace haka sai yace laqad zalamaka bi su'ali na'jatuka ila ni'ali wa inna katiran min al khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd illa allazina amanu wa amilu salihat wa qalilun ma bayan wannan ta faru wa zanna Dawud sai annabi Dawud ya samu yaki ne domin azannu anan da ma'ana la yaqin annama fatannahu lalle mun jarrabe ma'ana ya yanke hukunci bai ji ɗaya ɓangaren ba fassar fara ga hukunci ne ki gafarar ubangiji bisa ga me bisa ga yanke hukunci da yake kafin ya ji ɗaya daga cikin ɓangaren fa kara zaki an wana Allah kuma yace fa qanna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa sai kuma yace ya Dawudu inda za ka koma inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka zanto halifa a cikin kasa fa hukum bainan nas bil haqi kai hukunci tsakanin mutane da me adalci in ka ji daya ya kuma kai ji me kai ji daya sannan kai hukunci amma daga jin kai hukunci ba haka bane ba fa hukum bainan nas bil haqi wa la tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah ma zaman shirin ma nasu ta haka wannan kissar isra'iliya ce ba ta da tunke cewa wai ya nemi matar komandan sare ya tura kai gida kake wannan ya duk yana daga cikin abin da ya kamata a tsarkake ne tafin tafsiri daga irin tatsuniyoyi irin waɗannan ta fahimta da kyau in muka ce za mu waɗannan na san ba za mu kare to ai falata ta biyar hawa da Allah yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya da kafiri akwai tsammanin zai biya da kafiri haka annabi Dawud ma ba tsammanin zai fi son zuciya amma ana hana shi dan wato ana tauna aya ne domin ana tauna tsakuwa ne kaga sai muka yi hawa ba ka zulma ne ana tauna tsakuwa ne dan aya ta zuwa to ina ga ku yi hakuri wa alaikum assalamu alaikum assalamu ku yi hakuri haka sai lokaci na gaba insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina